الرحيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا ما سبو دياغ الله سبحانه وتعالى da ya tara mu a yau Talata 26 ga watan Sha'ban 1438, wace sai daidai da 23 ga watan Mayu shekara ta 2017. A wannan masallaci mai tarin albarka, Jami'u Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin Kaduna ta Najeriya. A ranarmu ta farko wacce muke buɗe tafsiri na bana, wato na 1438, wacce sai daidai da shekara ta 2017. To, mun yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da insha Allahu ya ara mana rai, wanda muke da tunanin in Allah ya yarda muna kuma roƙo ya sanya mu daga cikin waɗanda za a fara wannan ainihin azumi da mu. A bara, cikin nufinsa, mun kulla azumi ɗaya ga watan 7 ta shekara 2016. To, gashi abin alhamdulillahi babu wahala kusan mun cinye shekara ga ta kuma ta zagayo. To, bayan godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu musulmai kuma ya taimake mu a kan binsa, muna kuma roƙonsa ya tausaya mana wurin ansar rayuwarmu a kan wannan addini. Ba za mu iya fara tafsiri ba har wa yau, bace sai mun gabatar da ainihin kyawawan godiyanmu da jinjinawa da kuma addu'o'i da fatan alkhairi ga sarkin bypass Alhaji Isa, wanda duk abinda za a yi a wannan masallaci wato yakan yi ƙoƙari ya halacci duk abinda za a yi a wannan masallaci. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maka girma da kuma lafiya da kuma tsawancin kwana, kuma ya ma'al rayuwarka albarka. Kuma muna fata Allah ya ƙara maka haƙuri da mu, don shi shugaba kullum yakan yi haƙuri da talakawa ne. Sannan har wa yau ba za mu iya fara tafsiri ba tare da mun gabatar da godiya ba ga 'yan kwamitin wannan masallaci, saboda yadda suke ba mu haɗin kai da lokacinsu da dukiyarsu da ƙarfinsu da shawarwarinsu wurin ganin wannan masallaci ya kafa. Musamman daga ciki akwai sakataren wannan masallaci, yakan hau tudu ya sauka ya yi gabas ya yamma wurin ganin cewa al'amura sun gabata. haka kuma mai girman ciyaman na wannan masallaci Alhaji Mukhtar Ahmad Marubiya, ni nakan masa inkiya da cewa na gari na kowa, wato ba mamaki ba kowa ya san shi ba, gashi shi ne a haguna yake zaune. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da dukkanin alkhairi. Wato abubuwa da dama a masallacin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi ya taimaka. Masallacin nan an fare shi an kai wani irin yanayi, Allah subhanahu wa ta'ala ta jefo mana shi. Shi ya zo ya ɗauki kusan gabaren ginin da ka gani a masallacin nan, bayan an kai wani matsayi amma bulo da bulo, ya sanya dukiyarsa ya zo ya kewaye wannan masallaci, ya yi fencin wannan masallaci, ya sanya masa carpet. Wannan hatta mat ɗin da ake magana da ita, wato shi ya order ta daga Dubai. Abubuwa da yawa dai a masallacin nan Allah ya saka masa da kai. Sannan ga makaranta kuma ana gini, halin da ake ciki yanzu makaranta an kashe kusan naira miliyan 12, amma ka rantse karka yi kafara kusan kashi 2 daga cikin dukiyar shi ne wanda yake tawa. To muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma dukiyarsa albarka, sannan kuma ya ba shi magada waɗanda suka fi shi albarka. Haka kuma za mu gabatar da godiyarmu ta musamman ga shura, wato ɗaliban malam kenan, yadda su ma suke ba da gudunmuwa. Mai taro da titi yakan ba da abin da zai iya taimaka. Haka kuma ɗaiɗaikun mutane kamar su Alhaji Suleiman Shanono da su Alhaji Ahmad Sa'ad da kuma wani abokin ainihin Alhaji Suleiman ɗin, wato kusan duk sanda za mu buƙaci taimako wanda za a ɗauki nauyin wannan tafsiri, wato sukan ba da gudunmawa, ba su ƙasa a gwiwa. To muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da dukkanin alkhairi. Sannan har wa yau za mu gabatar da godiyarmu ga ainihin 'yan hijba da 'yan agaji da man owo da suka zo domin su ba da gudunmawa a kan ainihin wannan tafiya daga buɗewa insha Allahu har a ce an sauka, wato an kammala tafiya. Kuma muna kira ga 'yan uwa talibai a yi ƙoƙari a ba su haɗin kai, domin idan ba a ba da haɗin kai ba, babu yadda za a yi wannan wuri a samu abin da ake so a cimma. Don haka don Allah duk tsarin da suka kawo, wanda insha Allahu muna tunanin zai sa a samu kyakkyawan tsari, to muna fata don Allah a yi ƙoƙari a bi umarnin 'yan hizba. Sannan zan yi tsokaci kafin mu fara tafsiri a kan abin da ya shafi tarbiyya. Lallai ina kira ga iyaye tun daga ni kaina mai magana, da wanda kuma yake nan, da duk wanda zai saurari buɗe wannan tafsiri. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ƴaƴaye amana ne a wuyanmu. Nakan faɗi wata magana, zan nana ta. Duk mutumin da bai haihu ba bai more ba, kuma shi duk wanda ya haihu bai huta ba. Saboda al'amarin yanzu da yake faruwa a cikin al'ummar musulmai akwai tashin hankali. A jiya na ji daga cikin wanda nake aminta da labarinsa, yana ban labari wata yarinya ta zo ta same shi ɗan shekara 13, shi yana harkoki ne irin na bada magunguna. Take cewa da shi, don Allah malam, na zo ne ka bani maganin da zai rage mani sha'awa. Ai shekara 13. To sai ka duba ka gani tana wannan shekaru, tana da irin wannan tunani, idan ta wuce shekara 13 yaya za a yi? Har wa yau yake ban labari akwai yarinyar da ta zo sai ta yi masa ƙarya, ta ce masa infection ya kama ta, tana ta zubar da jini ba ta ƙautawa. Sai yake da ita, a'a, ke ko wani irin infection, wani irin ciwon sanyi ne wannan ya kama ki da jini ke irin wannan mahaukacin zuba? Ya dinga lallaba ta a hankali, ya dinga lallaba ta a hankali, sai take masa bayanin cewa ciki ta yi, amma a ƙoƙarin zubar da cikin shi ne jini ya balle. Iyayenta ba su sani ba, babu wanda ya sani sai tsakaninta da wannan saurayi. To, da yawa daga cikin ƴaƴayen musulmai suna fadawa cikin hatsari sosai na zina, amma iyaye ba su sani ba. Dazu-dazun nan, da ya asibitin Sultan ya kira ni akan wata qadiyya, mas'ala da ta same shi a jiya. Yarinya ce ta zo masa da ciki wata 5, sai ta nemi a zubar da wannan ciki. Sai ce, a, ai, wai tana laulayi dabara da ta mai kenan, tana laulayi, cikin na damunta, tana fadawa cikin damuwa. Ya duba ya ce, to ai, da jininki da yanayinki da lafiyanki bai kai matsayin da za a ce yanzu a zubar da wannan cikin ba, kuma hasali ma dai ni ba zan ma zubar ba tunda ni ba aiki na bane wannan. Sai ta koma ta dinga kuka, sai kira ta ya ce, to menene ya sa ki kuka? Sai ta fito masa, ta fito masa a mutum, take ce masa abin da ya faru wai ita yadda ta ce, yaro ne wai aka sanya musu rana zai aure ta, domin zan ce wai yadda ta ce, don ba lalle ba ne zama haka. Sai ya zama na cewa mai aukuwa ta auku tsakaninsu tana da ciki, iyayenta ba su sani ba, ba wanda ya sani. Shi ne yanzu ta gudo daga inda take wurin iyayenta, ta zo yanzu take so a zubar da cikin, halin da ake ciki kuma shi wannan saurayin wai Allah ya masa rasuwa. Don haka lallai sai likita ya taimake ta ya zubar da wannan ciki, saboda in bai zubar ba me za ta koma ta gaya ma iyayenta? Jama'a, kun ji fa halin da al'umma suke ciki a yau? Akwai wata nas da suke bani labari cikin abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa na tarbiyya, don wannan abu muna jinsa ne fa a nesa, jinsa muke a nesa, amma a hankali a hankali abin nan ya zo yana nema ya zame ruwan dare a cikin al'umman musulmai, amma babu wanda ya damu, babu wanda yake daga kara. Malaman nan, malamar asibiti suke gaya mani, ta ce a shekaran jiya sanda suke ban labari an zo da wata yarinya nan. Da aka zo da yarinya, ta ce cikinta na ciwo. Abinda zai baka mamaki, wai yarinya ta ɗauki ciki wata 9 a gaban iyayenta, a gidan iyayenta, amma wane irin iyaye ne waɗannan a ce ciki ya kai munzulin da ya kai ba su san S tana da ciki ba? Da haka sai ta ce ta kwanta, da ta kwanta sai ta ce, a, ai, lebo kike, kina naƙuda ne, a kawo kayan haihuwa. Sai waɗannan iyaye suka ga abin ya zama musu bambarakwai, yaya budurwa za a ce a kawo kayan lebo? Sai, a, to ni za ku mani jayayya ne akan abin da nake akansa? Kafin kiftawa da bismillah ana wannan sa'insa, shi kenan sai ga ɗa ta haifi ɗa namiji. To ina al'umma za mu je da irin waɗannan abubuwa? Abu da muke ji a nesa, abu da muke ji a waje, yanzu ya dawo cikin al'umma, yau na yau daban, na gobe daban, na jibi daban. Na faɗa a cikin khutba zan nanata, akwai matar da ta samu wani daga cikin malamanmu a Kaduna nan, take da shi, malam na zo neman fatawa ne, wannan ciki gare ni, amma kuma ɗana shi ya mani wannan ciki. Ina al'umma musulmai za su da wannan? Don haka ina kira ga iyaye a sanya idanu akan yara. Yaranmu da muke haihuwa yanzu sun fi mu wayo nesa ba kusa ba, domin irin abin da su suke da shi a shekarunsu a yau, mu a shekarunmu a jiya ba mu da wannan. Kuma babban dalili yadda za ka gane, ka dauko waya yaron ka ne sai ya kai ka wani lungun da kai baka ma san shi ba a cikin waya wannan shi zai nuna maka cewa yaran mu da muke haihuwa a yau suna fi mu a yau saboda ba mamaki kai abin da ya dame ka kawai ba mamaki ya zanto message sako da zaka tura sannan kuma a turo ma ba mamaki ya zanto sai waya ba ruwanka da wani facilities abubuwan waya amma zai kai ka wani irin lungun da yake kai baka san shi ba a don haka mu sanya ido sosai mu nemi taimakon Allah farko sannan mu sanya idanu akan abin da ya shafi yaran mu idan ba haka ba wallahi za mu yi nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba akwai matar da ta samu abokina tana gaya masa game da abin da ya shafi tarbiya ta ce ita ce ba ta cikinta ta ce wacce din nan ba dai ta gaya min ba ne amma na san ta san namiji ba wai gaya min ta yi ba amma take-takenta na san ta san namiji sannan ka duba ka ga irin abubuwa in kana hira da likitoci za su gaya maka irin mata da suke zuwa hakan nan wai da yunkurin a zudda musu da ciki to saboda Allah al'umma idan muka ɗauki faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala yaya za a yi al'umma su huta Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa ma zahara riba wa zina fi qaumin illa adina Allah bi ihlakiha da zina da riba ba za ta bayyana ba a cikin al'umma face Allah subhanahu wa ta'ala ya yi izina da a halakar da wannan al'umma to mu idan ba a juye mu ba idan ba a kifa mu ba halin da muke ciki na kai kuka ni hamma a yau shine azaba ko kuma uqubar da muke ciki a yau don haka mu sanya idanu mu lura babu wani abu da musulmi zai koya a wurin turawan yamma babu shi inda ya wuce wannan musulunci naka to ban ga abin da zaka koya ba a wurin turawan yamma dauki America misali akwai analysis da aka yi bincike da aka gane cewa a Washington babban birnin kasar America an gano cewa kashi 90 daga cikin 'yan mata bisa 100 dukkaninsu sun san maza sannan kuma yarinya a binciken da suka yi tun tana shekara 9 take fara sanin namiji to menene musulmi zai gani a irin wannan wurin da zai ce zai koyi da shi jama'a menene shi to ya kamata mu tsawata ma kanmu ainihin wato mu ji tsoron Allah subhanahu wataala sannan har wa yau zan yi tsokaci a game da abin da ya shafi taimako abinda kowa ya sani ne a yau al'umma sun fada wani irin hali na ni ƴatansu abinda kake iya yin shi a jiya wato ba karamin taimakon Allah zaka samu ba ya zanto ka iya aiwatar da shi a yau saboda al'amura sun yi tsamari sun yi tsauri kuma karkace fa wani abu ne fa malam wallahi sakamakon abinda muke aiwatarwa ne na zunubai dauki bare misali bare al'umma an yi noma da yawa akwai abokina da yake bani labarin cewa ya noma wake waken nan in ya noma a wasu shekaru a can yakan sami amfani da alkhairi da yawa amma a bara babu abin da ya samu idan ba ainihin wato me ake kiran shi kowa wake ba kuma da yawa daga cikin al'umma haka an fada wannan jaraba ko kuma ka samu gona babba kana da tunanin za ka yi abin kirki sai ka ga cewa al'amarin ba haka yake ba me ya kawo wannan duka laifuffuka da muke tsakanin mu da Allah subhanahu wataala don haka mu gyara kuma masu kuɗi daga cikinmu su fito da dukiya su taimaka ba kuma wai lallai sai ka tara ba a'a dan abin da kake da shi ka taimaka don ya tabbata a cikin sahih akwai Aisha radiyallahu anha tana baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin wata mata wacce ta zo wurin ta neman taimako ta zo ita kadai da ƴaƴanta guda biyu don haka Aisha radiyallahu anha tana da dabino guda uku sai ta dauka ta baiwa wannan mata matar sai ta ci daya, ta rike guda daya, ta kakkasa ma ƴaƴayenta guda biyu kowanne guda daya. Saboda yunwan da yaran suke fi, wannan ya fi, wannan ya cinye nasa, sai ta sake ballana hannunta ita a matsayinta ta uwa, ta haƙura, ta sake baiwa wannan yaro rabi, ta baiwa wannan yaro rabi. Aisha radiyallahu anha ta baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin wannan mata, tace abinda tayi na tausayi da rahama ya bani sha'awa. Annabi yake alaihi salatu wassalam, saboda wannan aiki da tayi Allah ya shigar da ita aljanna. Ake taimako ba sai ka tara ba. Idan kana da 1000 kayi kokari kar ka cinye ta a cikin cikinka, sai ka 100, wani bukatar ta 100 ne, wani bukatar ta 200 ne. Ya tabbata a cikin suna annabi alaihi salatu wassalam ya yanka tinkiya. Da ya yanka tinkiya gaba daya, sai aka dauki tinkiyar aka bada. Sai Aisha tace zabati shiyatu kulluha, tinkiyar ta kare, babu abin da ya rage sai zira'in gaba. Annabi ce a alaihi salatu wassalam baqiyati shiyatu kulluha, kice tinkiya ta rage, domin abin da ka bada shine naka, abinda kuma ka ci kashin sa zaka yi. Don haka mu yi kokari, musamman muna fuskantar wannan wata mai alfarma, mai daraja da albarka. Kira wani abu, yi kokari ka baya. Sannan har wa yau zan yi tsokaci akan abin da ya shafi tsaro. Al'amura yadda suke faruwa, jama'a dole sai mun taimaka ma gwamnati. Abin da yake faruwa misali a rigata da sauran wurare, mutane wato suna da negative contribution da suke badawa. Ba mu taimaka ma gwamnati. Yanzu akwai wani yaro nan da ya je ya harbi ɗaya daga cikin ɗalibanmu wata 5-6 baya, balakata ina jin da yawan kusan san shi, wanda ya bindige wani tsohon lahira, sannan ya harbi shi ɗalibinmu ne a nan muna karatu da shi a wancan lokaci. Yaron nan a lokacin da na je ina tsira da mutane a wurin, abinda suka tabbatar mana ana ganin shi da bindiga a buhu AK-47 yana zuwa yana yawo da ita. Amma a cikin mutane babu wanda zai ce yanzu bari a je a kai karan wannan yaro wurin gwamnati. Idan ko muka ce haka za mu ci gaba da wannan tunani, to za a ta kakkashe mu. A nan ya faru kwana 9 da suka wuce nan GT nan, wanda ne magana akan wannan yaro. Yaro ne an ɗan yi harhar a nan Kabala, aka kashe mutane 5 da shi da ire-irensu, sai suka fara da ɗan mutane a wannan junction na GT. Sai wani yaro ya ce da shi, malam ka ga mu nan sana'a ta kawo mu a wurin nan, don Allah ku yi can, saboda idan jami'ai suka zo ba mamaki su haɗa mu da ku su tattara. Wai wannan magana ita ce ta zame laifi. Yaron nan sai ya zaro wuka, da ya zaro wuka sai ya daɓa ma wannan da ya magana a ciki, sannan ya girgiza ya koma ya cire wukansa. Abinda zai baka mamaki, kafin in zo nan in yi khutba sai da na je wurin na investigation, na yi bincike don samu facts da su waɗanda suke aiki a wurin, da kuma wanda abin ya faru a gabansa, duk sai da na zo na samu waɗannan mutane. Amma abinda zai baka mamaki, a lokacin da na yi khutba na ce wannan magana ba yadda za a yi musaketa, ko bayan shekaru nawa ne inda ina raye, yaron nan Allah da shi an kama shi. Abinda zai baka mamaki, wai makusantan yaron nan su suka turo a same ni a kan, don Allah a sassauta a yi haƙuri a samu a san yadda za a haɗu. To ina al'umma za mu ci gaba da tafiya a wannan al'amari? Nan yamma da Flower Mill in kai ta wurin Kudanda, akwai limamin wurin Malam Hafiz da ya kira ni, yake ce mun yanzu haka da kake jin mu malam, akwai mutane waɗanda sun zo, irin waɗannan kidnappers masu garkuwa da mutane, sun bindige mutane 5 sai suka kwace shanu da mashin ɗin wasu gwarawa. Ɗaya daga cikin mutane 6 da aka bindige, wanda ya sha, sai ya buga wa ƴan uwansa gwarawa yake masu ga halin da ake ciki mutane biyar da wani an bindige su amma ni yanzu na sha su sun kwace mashin dinan namu ga sunan sun kamo hanyar nan rigan ku kugarawa dan haka gwarawa su ma suka fito da bindigan su zaruka ruga waɗannan barayi suna zuwa su uku 3 in 1 akan mashin sai suka harbe mutane biyu ɗayan su sai sha sai suka kwace bindigogi daga hannun barayin nan AK-47 guda biyu abinda zai baka ta'aji ne sai barayin nan suka yi kwamba suka tafi suka samu gwarawan nan suka ce sun ba da kwana biyu bindigogin nan a fito musu da shi idan ba a fito da shi ba sai sun tafi ƙauyukan nan gaba daya gwarawan suka ɗauki bindigan suka maida musu da abun to wasu abubuwa da suke faruwa mu in ba mu taimaka ma gwamnati ba to ina tabbatar muku za mu ne abin zai ta karewa akan mu kaga mabannashi kaga abin da yake yi wai sannan ka ja bakin ka kai suru ka ce kai ba ruwanka to ina fa wata magana zan nana ta da yawa to da yawa ina faɗin wannan magana ba nasi bace amma tana da muhimmanci duk sanda kaga banna tana aukuwa kace wai ba ruwana ni ba ta shafe ni ba to idan mara ruwan naka ya kare to zai dawo mai ruwanka kuma har kullum Hausawa suna wata magana guda daya ko dai ka raba gonarka da ciyawa ko kuma ciyawa ta raba ka da gonarka ɗayan biyu dole ta yi daya idan ciyawa ta fito a gonarka ka sanya mata ido waken da ka shuka ai ba zai kwana ba to amma in ka takura ta da feshi shikenan kaga ka kashe ciyawa sannan abin da ka noma shikenan sai ya tsoro amma idan muka ta tafiya a haka muna ganin yaran mu suna lalacewa ana ganin wane ya tafi wane wane ya kashe wane wane ya sabarta wane mu sanya ido muna kallo to ina tabbatar muku haka za mu ta karewa ana karkashe mu ɗaya Allah muke roƙo ya mana ƙari sannan dab da ƙarshe zan yi tsokaci akan maganar ganin wata sau da yawa ana sanar da cewa an ga wata a ta samun saɓani wannan ba al'amari ba ne da ya kamata a samu saɓani a wurin musulmi kuma musamman wanda aka ɗaura masa biyayya a kan shugaba bari in buga maka wani misali na hankali kai ne ka ɗauki kayan ƙarafuna wanda sun maka nauyi suna ta maka wahala sai wani ya ce don Allah malam bari in taimake ka da kayan nan naga sun maka nauyi masoyinka ne ko maƙiyinka ne ya taimake ka ko bai taimake ka ba to abin da ya faru kenan shi shugaba shi ne zai tsaya ya ba da ba'asi gaban Allah ran alkiyama kai naka duk abin da aka yi ba kai ne za ka yi magana ba shi shugaba shi ne yake da alhakin magana in an zo an ce wane eh Khamis ka ɗauki azumi misali ran da bai dace ka ɗauka ba ce ya Allah kai mani uzuri saboda ka ce a yi biyayya na bi shugaba shin na taimaki kana ko ban taimaki kana ba to amma ka tsaya kana biyayya kana ce ah sai na gani to shi kuma makaho yaya zai to don haka ba abu bane da ya kamata a yi saɓani musulmin kirki duk sanda aka sanar aka ce an ga wata ka tashi da azumi ba kuma wanda yake da haƙƙin sanar da ganin wata sai mai alfarma sarkin musulmi shi ne yake da alhaki ya ce an ga wata duk da inda za ka ji labari ka saki wannan labari matuƙar ba a sanar da kai officially daga can fadarsa ba ka saki wannan bayani don ba da jahilci ba da kai ke abin ba wallahi malamai ne masana falaki ya tara su ne abinda suka gaya mai shi yake fitowa ya sanar to ya za ka tsaya kana ja don haka babu wanda zai yi musu ya yi jayayya da wannan sai jahili da ƙi wanda bai san nasi ba don in kakar duba sunan kai da siha kai mutum ɗaya ma ya zo ya ce mana ya ga wata su sallah aka ce ka ce da ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ce na ce to a gaya ma kowa ya tashi ya gani wata ai kaga tunda annabi yana nan alaihi salam kamata ya mutu to ai sai mun jira shi abin da zai faɗa amma wani ne ya zo da labarin yace to kashe da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah yace eh sai to a gaya ma kowa ya tashi da abin nan azumi a gobe to me yasa mu za mu tsaya muna jayayya fadakarwar mu ta karshe muhimmancin yi wa shugabanni addu'a talakawa sau da yawa mun fada cikin wani irin yanayi ko dai in ce mun sani mun take sani ko kuma in ce ba mu sani ba wallahi bari in gaya muku abinda ba ku sani ba ni ina fada tazu sai da na gaya wa iyali na kafin in fito nace da Allah ya sa ni wani mutum ne wanda ba a sanni ba to da sai in koma kaman bushiya in dada lafiyewa ba za a sannin ba me yasa saboda shugabanci da kake ganin sa al'amari ne mai wahala baka iyawa baka gamawa ba a yaba ma ko ma wani irin shugabanci ne aka daura ma saboda zaka fuskanci mutane daban-daban akwai wani zaka samu shi duk duniya ba wanda ya masa sai kai koda ko kai kuskure bai san a ce kai kuskure akwai wani kuma zaka samu shi bai da makiyi a duniya har ya mutu sai kai koda kai daidai a wurin sa ba kai ba akwai kuma wanda zaka dan samu dan ba ruwan mu shi in kai mai kyau kai kake da matsala in ka muna na kai kake da matsala sannan akwai wanda zaka samu na hudu cikin mutane shi bai da ra'ayi in aka dafe shi daga nan sai ya sha idan aka sake bugun shi anan sai haka yake makarkata shi bai da ra'ayin kansa to idan aka baka misali a ce mai anguwa mai anguwa in kaga matsalolin da ke cikin ƴan anguwannin da zaka rike ba kaɗan bane bare a ce kai ne kansilo bare a ce an baka chairman bare a ce kai ne governor bare kuma a ce madindin kai ne shugaban ƙasa wanda a cikin mutanen da kake jagoranci har kullum da nake faɗa akwai wanda bai kai baka iya ba bai san mai san ka kullum addu'ar shi a waye gari Allah ya saka koma ga Allah akwai waɗannan akwai malamin da nake labari yake bani labari ya tafi umra sai ya samu wasu mutane an biya musu umra sun zo suna dawafi da janaba dawafi da janaba abinda suke Allah ya sukurkuta gwamnatin nan ya an shirya wa Buhari sannan anan zamfara akwai mutanen da aka tara su ma alqur'ani suke karantawa suna wurgi da shi ta baya wai Allah ya an shirya wa shugaba sannan akwai su kuma waɗanda su a'a duka fitintinu da bala'i Allah ya saukar a wannan ƙasa su kuma fatan su kenan to ni na buga wani misali da hankali bari in sake kusanto muku da shi misalin mutumin da yake ma shugaban shi jafai kamar misalin mutumin da zai shiga mota ne za a yi tafiya ka kama hanyar Ikko ko ko za ka Lakwaja ko za ka Abuja sai ka ce jama'a da Allah kowa ya daga hannu zan yi addu'a kowa sai ya daga hannu saboda tunaninsa za ka roƙa muku Allah a sauka lafiya a tafi lafiya sai ka fara cewa ya Allah wannan mota ya Allah ka sa ta yi kuli-kulin kubura da mu misali to ka gaya mani kai a cikin ba motar kake kai kai ka roƙa ma kanka alheri ko shari to abin da yake faruwa kenan shi duk sanda ka zo ka ce wannan shugaba Allah ya yi masa kaza ya yi kaza idan da ana cikin wahala ce guda ɗaya to sai a koma guda biyu ko a koma uku ko hudu wabittali kai ma ba za ka sha ba tunda ba inda za ka ƙasar ta kafi jama'a naka ne duk kuma a nan kake rayuwa to me ce ce hikimar da za ka tsaya kana roƙa ma shugaba bala'i duk wanda ya san shugabanci yakan yi ma shugaba uzuri ya yi masa addu'a haka aka umurce mu ko da shugaban fasiki ne an cece masa biyayya ba ga hadisi cikin musulun ba wani ya zo ya sha giya ya yi ma mutane sallan asuba raka'a huɗu a cikin sahu akwai Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu sai ce azidukum an ƙara maku suka ce lam naku wato har yanzu ba mu kasance ba tare da kai in ka ƙara muna biye da kai saboda shugaba ne ba ku su san dare a samu baraka to lallai lallai addu'ar da muka jajirce da ita a can ita ya kamata mu jajirce da ita a nan kada ku manta ba mun samu taimakon Allah subhanahu wataala ba da karfin mu ba ba da hikin mu ba ba da dabaran mu ba a wurare da dama a wannan jiha mun samu taimakon Allah lokacin da tsimin mu ya kare ba mu da dabara a cikin wata disamba kawai sai ga wani taimako ya zo haka an ka koma taraba mutane na cikin tasko da kukumi ba Allah bai kyawarci kowa ba ya saukar da taimakon sa kasar gaba daya nami dan adamawa ya fada yace da zai yi gudun hijira ya tafi kamaru saboda wuta ce wuta a wadancan shekaru fa akwai gwamnati da a wasu jihohin sai dai ya dinga running state din sa daga Abuja amma da shi da iyalansa gaba daya skelin ya tsallake ya bar kasan kawai sai dai abinda Allah yayi daga Abuja yake running state din sa a wasu shekaru a baya mun yi zamanin da mu ba titi bane matsalar mu ba ruwan sha bane matsalar mu wuta ma nefa Allah ya hada su da abun sa a lahira dan ba ita bace matsalar mu misali ba ai wannan a wadannan zamanin ba mu duk abin da ya dame mu a banmu da ranmu duk abin da ya dame mu a banmu da ranmu to yanzu sai aka wayi gari zaman nan da ina jin ba a wannan zaman a watsa lafiya duk wanda ya cika kuturkusu yana motsawa sai kaga ido ya koma kansa me yasa saboda ana tunanin wai to me ya faru ne wanda yake mutsudu amma yanzu kaga we are comfortable ni hankali na a tsane abin nan a natse kai ma a natse insha Allah ba mu tunanin irin waɗancan shekaru da suka wuce alhaji Adamu gashi nan yana ji na ba mamaki yana ban labari akwai ta juma'a yace kai bai tunanin juma'a nan ta gide ta yi wani mutum ya zo da kunshin galan ya zo ya dafa a gaban shi ya ajiye yace wallahi malam ni dai ba natsuwa kashi biyar cikin ɗari a cikin sallan nan kuma yace na damu in yin ba wai ba su ga mutumin nan bane har ya tsallako da galan ya zo ya ajiye to al'amura haka aka dinga wayan gari kar ku manta akwai sanda muna karatu a markazul islam muka dinga jin bindiga tau 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 gidan wani mutum ku kun san wannan magana aka je aka bindige shi har lahira kar ku manta muna markazul islam muka dinga jin wuta kamar Liberia yan sanda guda uku flat nan aka bindige su aka shi a Arnabau na Musawa duk wannan abu ne wanda bai nisa ba kai wai a shekarun a baya an taɓa lokacin da za a yi safi ba a bindige mutum ba tsakanin sabon gari da rigasa da waɗannan wurare da tudun wada babu to mu fa a lokacin ba wai titi muke bukata ba ba ruwan sha ba ba wuta ba dan Allah Allah ya sa su yi rayu magana kenan akwai sanda na fito za ni idi na kan kwaso yara mu zo idi sai na ce ba za ku bi ni ba saboda an kira ni an ce a tsaurara tsaro a wannan masallaci saboda akwai security report don haka in sanar da waɗanda suke kula da a matsar security sai na ce wa iyalaina to ku bar yaran zan tafi to menene yake wani ce a'a saboda mu in mun tafi zan to muna da baya to ai mu kai inda zai yi sai mu ce ka zauna dan kai ka fi mana bayan nace a ni kuma bayan nake so ni gara tunda na yau ni zan tafi da shi ka duba duk wani imagination ba saboda al'amari ne wanda yake an shiga wani irin yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsanani ya kai tsanani kowa ta kanshi yake to sai muka zo muka koma ga Allah a wannan lokaci Allah subhanahu wataala sai ya kawo mana taimako to me yasa za mu bar Allah sai mu koma ga Allah ba duk mutumin da ya san Qur'ani Allah bai taba alƙawarin ya bar mutane bai jarraba su ba to jarraba wanke muke ci ani kuma in Allah ya yarda hali ɗaya bai taba dawama a duniya sai ikon Allah inna ma'al usri wa inna ma'al usri ana cikin tsanani amma Allah da sauƙin zai zo amma sai mu yi addu'a Allah ka taya mu shugabannin nan namu ka daura su akan yin daidai ka taimake su akan bin daidai sannan ka hada su da mashawarta na gari idan ba mu yi wannan ba za mu ta fama cikin wahala sai ai ana tunanin shugaba zai yi kaza ya kaza kai kaza ka kaza to kai in ka san shugabanci ina faɗa zan nana kalma ta ƙarshe don mutumin da ya san shugabanci wallahi mallam zai ma shugaba uzuri ba za ka taba kana shugaba ka dinga faɗa da shi kana tsine mashi ba kana la'antansa ba ba duk wanda ka ga yana wannan bai taba rike shugabanci ba amma wanda ya rike shugabanci ya san wahalan shi ya san ah to ga mu a local level ana a local level shekaran jiya ina tare da Saifullah in yazo yana jina sai ga wani mutum yazo ya sallama ki assalamu alaikum sai wa alaikum assalam sannuma lan sai sannuma mallam abin da ya kawo ni 100 nake so duk yadda zaka yi ka samu mu yadda kan yi haka ba 100 nake so tun iya ba bani limit duk yadda zaka yi ka samu mu sai nace to kai hakuri ba za ka samu ba ba inda zan samu maka 100 to a local level ba ake waɗannan abubuwa to ina da in ka zama international to ya kamata mu sani mai abubuwan da ya kamata domin idan ƙasa ta gyaru kai ne za ka ci gajiya kai ma ka gyaru idan kuma ƙasa ta damalmale ta lalace kai ma ka lalace Allah muke roƙo ya mana dacewa ya sa kuma za mu fara karatunmu a sa'a kuma ya sanya mu daga cikin masu rayuwa na? Sauran minti biyar? To na tsawai ta jawabi minti biyar ɗin za mu ba shi kyaman ya ce na? Minti 40? To minti 40 ne to kyaman ban san ko kana da lokaci da za ka yi ba sai ka cike mana kawai ba gobe Allah ya dama fara insha Allah
jama'a assalamu alaikum da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta bude wannan karatu a gaban malaminmu malam Khamis al-Misri muna rada godiya ga shi malam kuma muna mishi addu'a ta fatan alkhairi Allah ya bashi lafiya ya ƙara mishi jimri da haƙuri da mu gaba ɗaya muna godiya kuma ga 'yan kwamitin wannan masallaci da goyon baya da haɗin kai da suke bamu wajen tafiyar da al'amuran wannan masallaci musamman daga lokacin da muka karɓi jagoranci har zuwa yanzu alhamdulillahi da goyon baya da haɗin kai na dattijan wannan unguwa kamar su Alhaji Shaibu na tasu da Babu Mubi da Malam Hassan Allah ya ba shi lafiya da sauran mambobi na wannan kwamiti gaskiya mun samu maslaha kusan shekara ɗaya da wani abu ko biyu ko uku masallaci babu wani abu sai ci gaba da ku masu sauraron wannan karatu da ake yi kuma muna muku godiya akwai 'yan tsare-tsare da aka fitar musamman ta wajen karatu na amin zama masallaci yan itikafi 10 na ƙarshe in Allah ya kai mu malam zai yi bayani akan haka saboda akwai 'yan tsare-tsaren da muka fito da shi mun zauna an fitar da su kuma insha Allahu za ku sani in malam ya yi bayani in Allah ya yarda akwai makaranta da ake ginawa kamar yadda malam ya fara bayani an yi nisa kwarai da gaske saboda da za a ɗauke ta a yadda take a yanzu inda wani waje ne ake gini da yanzu an gina 4-bedroom to amma filin da muka samu Allah cikin ikonsa waje ne da an yi ciko a baya to kuma ɗalibai za mu zuba a ciki in an gama wannan makaranta plan ɗinta shi ne hawa biyu ko uku ne nake gani to dole a samu foundation mai kyau shi yasa kuka ji an ɗau tsawon lokaci ana ta gini a ƙasa ana ta gini a ƙasa ginin da muka yi ya yi tsawo ya kusa kai tsawon wannan wajen a ƙasa saboda a samu foundation mai kyau to a ci gaba da haƙuri da mu insha Allahu aiki yanzu mun gama na ƙasa na sama za a fara dorawa in Allah ya yarda. Masallaci kuma Allah cikin ikonsa akwai bayan Allah da suke taimakawa har aka yi fenti, mun samu sabon carpet, wancan da aka cire ba yadda shi za a yi ba, wanke shi za ni ma ajiye. In an ƙara karatu azumi ko an ƙazumi azumi ya zo ƙarshe za mu dawo da shi wannan kuma mu ajiye, haka za mu ringa canjawa insha Allah. Sannan wajen karatu sallar ashar da kuma sallar dare da za a ringa yi a wannan masallaci ma akwai tsare-tsare da aka yi, to muna fata za a ba mu goyon baya da haɗin kai don a samu maslaha insha Allah. A wajen karatun intikafi abinda zan jawo hankalinmu shine dan Allah dan Annabi mun provide wajen dafa ruwan zafi a waje, saboda ba mu so a ringa shigo da hita cikin masallaci, akwai abubuwa da zasu iya kama wuta nan da nan Allah shi kiyaye. Amma tsarin da muka yi shine a waje a ringa dafa ruwan zafi, masu shayi ko masu dafa ruwan wanka, da Allah a bada goyon baya dan akwai shugabanni da zamu sana intikafi. Yadda muka fara wannan karatu lafiya, Allah ya sa mu gama lafiya. Yan uwa da suka zo daga nesa da wanda suke kusa, Allah saka muku da alkhairi. Shi kuma mallam kamar yadda na fara da addu'a, za mu rufe da addu'a, Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi jimiri da haƙuri da mu. Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi, ya sa mu ga wannan wata lafiya daga farkon shi har zuwa ƙarshe. Iyayenmu da suka riga mu gidan gaisuwa da yan uwanmu da dukkan musulmin duniya, Allah ya musu rahama, Allah ya gafarta musu. Mu da muke nan ba mun yi latti ba ne, mu ma za mu tafi. Muna roƙon addu'a, Allah ya tabbatar mana da alkhairi a wannan gwamnati tamu ta Jinar Muhammadu Buhari, Allah ya ba shi lafiya. Gwamnoninmu musulmi waɗanda suke da hayuka na alkhairi, aƙida na alkhairi, Allah ya ci da musulminsu na alkhairi. Mashawartansu da suke tattare da su, Allah ya sa su ringa ba su shawara mai kyau. Allah ya sa mu dace. Na gode.
Mai girma sarki, kai ma ya kamata ka kai hakuri ka ce nawo, to ka wakil ta mai anguwa ya ce wani abu, mai anguwa ba zai magana ba, to alhamdulillah. To abinda muka faɗi daidai, Allah ka ba mu ladan, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Insha Allahu gobe za mu fara karatu gadan-gadan, in Allah ya so ya yarda. Abinda yake ba mu tsoro, Allah ka yi mana maganinsa. Abinda ba za mu iya ba, Allah ka iya mana shi. Wanda muke iyawa, Allah ka kowace mana. Waɗanda suke cikin tsanani, Allah ka yassare masu. Waɗanda ba su da matsuguna, Allah ka ba su. Waɗanda bashi yawa-yawa, Allah ka ba su yadda za su biya. Mata da suke akan gwiwa, Allah ka sauke su lafiya. Marasu lafiya a cikinmu, a gida ko asibiti, maza ko mata, manya ko yara, Allah ka ba su lafiya. Ya Allah ka raya mu da imani, ka kashe mu da imani, ka tashe mu cikin mu'minai. Shugabanni da suke shugabancin wannan ƙasa, Allah ka taya masu. Ya Allah ka kare su dukkanin sharri. Allah ka bayyana musu da masoyansu su gane su wane ne suke ƙaunansu. Sannan ka bayyana musu da su wane ne maƙiyansu, sannan Allah ka ganar da su. Mun yi rashe-rashen malamai manya kamar su Sheikh Rabi binan Aliyu Daura, irin su Malam Muhammad Bello Adamawi, irin su Sheikh Alhassan binan Sa'id Jos, da kuma ubanmu Alhaji Cancangi. Muna fata Allah ka ji kansu da gafara. Ya Allah ka haskaka makwancinsu. Mu kuma idan tamu ta zo, ya Allah ka anshi rayuwarmu da imani. Fandararrun ƴaƴa da muke da su a cikin maza da mata, Allah ka shirye su shirin addini. Ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai, ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai. Shugaban ƙasar nan namu, Allah ka ba shi lafiya. Ya Allah ka ƙare shi da lafiya. Ya Allah kar ka jarabe mu da shi irin yadda kai mana jarabawa a wasu shekaru a baya. Ya Allah ka sa ya wanye wannan mulki lafiya. Ya Allah ka sa ya kai ga ci, kuma abinda yake wannan nufin wannan ƙasa da shi na alkhairi, Allah ka taimake shi a kai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.